Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina mana farin ciki da Allah ya ƙara tara mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin Hajj Abubakar Ali rahimahullah. Ubangiji Allah ya sa yadda muka gama nan mu tare a cikin aljannatul firdaus. Allah ya sa abin da muke sauraro mu yi amfani da shi mu isar sako ga wanda ba su samu halarta ba. Allah ya taimake mu, Allah ya yi rayuwar mu albarka. Insha Allah za mu dora ba ta lokaci ba yadda muka tsaya wancan sati.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أهيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلم من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديك أربع مدامر حلرتم وانا مجلسي ميتار البركة majalisi da yake neman mana ban kwana. Muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan da muka yi a cikin wannan wata mai albarka, ya kuma ba mu ikon jajircewa mu ninka mu ƙara ninkawa. Alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala marratas saniya da ba da zarafi ga wannan kungiya mai tarin albarka, wato kungiyar Nisa'us Sunna da ta ɗauka wa kanta wannan ƙoƙari na faɗi tashi a kan rayuwar mata da kuma yunƙurin zama a wannan majalisi na Hajj Abubakar Aliyu domin ɗabbaƙa al'amuranmu dai na mata ɗin. Still da fata da muke da shi na ɗorewa da ayyukanmu na bayan Ramadan a dai wannan masallaci da muka saba a garin Azare, anguwata tare Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya dorar da mu akan tafarki madaidaici. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan kusakurai da muka yi a baya da wanda muke tunanin zamu yi a gaba wajen kasancewar mu ɗaliban ilimi ko kasancewar masu ƙananan bincike ko kasance mu sabon mahalarta irin wannan majalisin, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Muna fata kuma Allah ta'ala ya dora digadigan mu kan tafarki madaidaici. Kullum muna fatan Allah ya sa aikin da muke karɓaɓɓe ne. Allah ya ƙarfafi junanmu. Magana ta gaba da nake so na yi shi ne godiya wa malumanmu. Ina godiya ga maluma gabar da yamma, kudu da arewa, da nagari da na nesa da suke kira suna sanya alkhairi a kan majalisi, da waɗanda suke ƙara mana ƙarfin gwiwa, da waɗanda suke bibiyan al'amuran. Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani. Allah ubangiji duk wanda yake da nufin gyara akan al'umma, Allah ubangiji ka ƙara mishi ƙarfin gwiwa. Na tafi da wata tambaya da take ta mun ƙaiƙayi, wanda duk abin da mataɗaitar rubuto tabbata akwai mata 10 ko 20 ko 30 da suke da irin wannan matsalar. Na so na kauda kaina akan ta saboda ita mun tattauna da ita mai tambayar, amma sai nake ta hangen sauran mata da suke da irin wannan matsalar. Kada mu rufe abun fa, ina ta jan hankalin mu ga fitowa mu nemi ilimi. Neman ilimin nan wajibi ne kamar yadda Annabi ya faɗa mana. Alhamdulillah ɗaya daga cikin malumanmu da yake bibiya ya ce akwai wata fatawa da kika bayar malama, tabbas hakan hakan ne, amma fa karki buɗe ƙofa mata su ta kashe aurarrakin su, mata su ji cewa to ashe ma ba lalle ne su zauna akan abubuwan da basu dace din ba, a dan dai bi maslaha, a dan dai lallaba. To abinda nake hango mana mata garin lallaba wannan in dai ya shafi rashin ilimi ne wallahi halaka ce. Da ya faɗa sai na tuna wasu kisake sai guda 2 a baya can da su ma suke damuna wanda jahilci ya kawo su. Mazaje da suke hana a fita ilimin nan, a nemo ilimin nan, wa'ansu akwai wani munafurci a cikin zukatansu. Test na farko da zan ce nayi lokacin tun ba ma karkashin kowace kungiya ma. Har yanzu ban jin ya warke a zuciyata yana fado min lokaci bayan lokaci. Ta yi kwadayin makaranta a lokacin nakan saka yaro a makaranta a anguwa haka ba waya karkashin kungiya ba wanda na san baya karatu a ce bayya zuwa makaranta Islamiya ko boko ina da wannan niyyar kawai sai in neme ka in saka a makarantar take da kusa da kai. Saboda haka yaran gidan na yi yunkurin saka su a makaranta sai uban ya ki yadda. Kuma ƴaƴan mata ne. Ita kuma uwar saboda suna yi mata talle. Ita ma ba ilimin ne da ita baranta na ta fahimci muhimmancin ilimin. Tunda za su fita talle su ga wani abu sai ta goya uban baya. Ni ma har na dan kawo da kai da su daga ƙananan irin kula da nake musu. Ban sake jin labarin su ba. Sai da ta zo da kuka da hawaye cewa uban yayi wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa ciki. Wannan jahilcin inda shi ne a cikin gidajen aurenmu banga alamar ce za mu iya yin shiru ɗin ba wallahi. Idan kana musharika da mata kana jin yadda ake taɓar gaza a gidan aure. Gaskiya zama ba ilimi ba namu bane. A matsayinki na uwa. Abinda zai ɗaga muku hankali ba shi ne ba cikin ba a'a. Ta fahimci matsalar maƙota sun fahimci matsalar. Ba akan ita wannan ƴar ita ɗaya ba duk ƴaƴan. Amma fa saboda jahilci bata san cewa wani masifa ce ta daban ba sai ake rurrufawa. Iyayen marayu ku yi haƙuri zan gaya muku ba kwa ɗaga hankalinku ga ƴaƴanku da suka fara yin matsaloli ƙanana yawo shige-shige zuwa da kuɗin da baki san ta yadda ya same shi ba ta same ta ba. In kin ga uwar mareniya ta ɗaga hankali tana zubar da hawaye akan tabbire ya to ta zo da ciki. A gabanku nake faɗa ba ƙarya nake muku ba duk uwar marayini yadda ta zo miki gida tana kuka to ƴar ta yi ciki. Ba wacce za ta zo miki tana kuka saboda ta rasa yadda za a yi ta saki a makisa ta saka ta a makaranta. Mu muke zuwa mu zaƙulo su a wajen saka su a makaranta. Mu muke zuwa mu zaƙulo su wajen ba su sana'a. Amma in dai ta kawo kanta tana zub da hawaye to ki bincika ciki ta yi. Me ya jawo wannan ba jahilci ba. In kin san mutuncin kanki ko a duniyance kar ki kawo zancen tsakaninki da Allah a duniyance a ce ƴarki ta yi ciki ta zubar miki da ƙimar rayuwar gabaki ɗayan ahalin naki ke baki da ƙima ita bata da ƙima sauran ƴan uwanta ma ane musu kallon hakan. Waccar uwar yaran ban tashi ne mana ba sai a sanadin yaya za a yi tukune yanzu ma fa ba regretin take cewa rashin ilimi ya bari ita ta yi ciki dawa da ubanta ba a'a yanzu tunani take yaya zan mata hanya ɗin nan ta samu lafiya ta rabu da cikin. Wannan shine damuwar ku mafi akasarin wanda ta kawo miki irin wannan koken ba mafitar rayuwar yarinyar ya makomarta da Allah ba yayi mu'amala za ta ci gaba da kasancewa tsakaninta a'a. Abinda suke kawo mana kuka shine me ya za a yi a raba su da cikin. In kuma an aika wai sai a ce wai ya za a yi uban ya karɓi dan wace muku ɗansa ne. Ɗanta ne a musulunci. Wannan abin da yanzu ake yi a ɗora masa ɗawainiyar sabulin sa omansa da wani abu ana yi ne dan a rage waɗannan raɗaɗin baƙin ciki kar ya taso bai da majingina. Amma a shari'a duk wacce ta haifu ba aure ɗanta ne. Haka musulunci ya ce. Shi yasa ni ban cika ƙarfafa wani abubuwa da ake na bibiyan wai haƙƙi da sauransu. Haƙƙi kin sarayar da haƙƙinki tun lokacin da kika lalata tarbiyyarki. So dole mu kausan harshe akan ɓangaren rashin ilimi a tare da mata. A nan na karanta wani matsalar da ita ma wani jahilcin ya saka wata yarinya ta faɗa ciki har ta mutu. Yadda aka aurar da ita wanda muna ma godewa uwar. Mai tsantsani yarinya ta tashi bata san komai na lalata ba ta riƙe mutuncinta ta kai har gidan aure amma fa bata da ilimin zamantakewar auren ta ga mu da fasiki ya dinga lalata da ita na fomo har sai da ta kai yarinya ta fara zubar da tsutsa ta duburata tukunna aka gane me yake yi da ita dala wannan jahilci ne ko ba jahilci bane. ‘Yan uwa mata ku yi haƙuri, malamai kuma ku yi haƙuri, dole mu buɗe zancen jahilcin nan a bar mata su fita su nemi karatu. Wallahi akwai jahilci a zaune a gidajen aure. Mafi yawan fasadin da yake faruwa sakamakon jahilci ne. wanda nace na tafi da shi na wannan satin duk da na mata fatawar nace sauran matan ma akwai ire-iren matsalar ba zan iya cinye shi gaba ɗaya ba ita kan ai ba ganinta ake yanzu ne ake gani kuma zan bude abin ne saboda sauran mata su san akwai haƙin Allah a tare da su a wannan wata mai alfurma watan da wanda ya halice ki ya baki sharadi a cikin sa aka ce mana daga cikin sharadin azumi shine me ba za mu ci ba ba za mu sha ba ba za mu kusanci mu'amalar auratayya ba haka ne yanda kika ji kina azumi ba za ki ci ba za ki sha ba ashe wajibi ne ba za ki mu'amalar auratayya ba dan shi ma sharadi ne daga Allah subhanahu wataala amma sai ga ɗaya daga cikin mata saboda irin wannan rashin shina na addini wai tana ce wai mijinta ya take ta wai a gaya mata hukuncin sa a gaya mata gaya masa tukunna wai ita ba kanta take ji ba nasa da Allah wannan ba jahilci bane ha to ko da gudu ba kya fita a gidan ba la da atbil makalukin fi ma asyatul khaliq babu wanda yace ki wa mijinki biyayya ki saba wa mahalicinki wani irin ganganci da rashin tsoron Allah ne zai hana mata ta iya kama kanta a iya wuni fa aka ce an aminta ki kusanta da mai gidanki da daddare dan Allah yaushe ne asuba ta yi zuwa sammako kafin ki fito gurin karatu har Allah lalata miki azuminki an tuma sabu ubangiji wannan jahilci ne ko ba jahilci bane wallahi idan zan karanta irin wa'annan matsaloli manya da mata suke fadawa cikin sakamakon jahilci wanda wani bangaren su mazan ganganci ne suna da masaniya akai sai su hana a fita a nemi karatu saboda me su yi abin da suka ga dama wasu mata suke kar ai ilimi ta san ƴancinta za ta karbi haƙƙinta ba za ta iya masa biyayya akan san rai da yake mata ba mata muna gode wa junan mu muna hakuri da yanayin da muke samun kanmu na rantsa idan an ce a fitar da mata 10 a cikin masallacin nan daga farkon sa har ƙarshen sa har masu shigowa na gaba mutum 10 wacce ba ta da wani abin da aka raga mata a gidan miji na rantsa da Allah ko ba a faɗa ba ƙarya ne kina da ci kina da sha kina da sabulu ɗawainiyar makaranta kayan sakawa sabulu omo makilin magani idan baki da lafiya dan Allah akwai mata 10 da za ta daga min hannu an dauke mata wannan amma me mun mika wuya mun hakura akwai wani program da aka taba kira ni a wani gidan radio wai a dankwafi mata saboda yanayin da aka shiga alhali mu kuma muna karantan cewa an cuci matan ne tun kafin yanayin ya zo maza sun sarar da wannan hakkin wanda a tunani yana ɗaya daga cikin dalilin da ya janyo tarbiyya ta ingantuwa kowace mace tana ganin ba za ta iya sunkuyi da kai yanda ya kamata ba me dalili dama aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ba ai shiru ba sai aka ce saboda mu bima faddala Allah ko ba'dukum 'ala ba'd menene shi abubuwan da aka daga su akan namu ne kan wayannan abubuwan da na irga su ne su ciyar musu shayar musu ba mu ilimi haƙi ne shi ma ilimin a baki shi a gidan mijinki a baki magani a baki mahalli sai mace ta zo miki da ƴaƴa 8 miji ya gudu ya bar ta ɗakin haya an kore ta ba a zancen abinci da abin sha tun yana da madama babu ɗakin da za ta kwana da ƴaƴanta babu so da gaske dole mu yi karatu kada mu rasa guda biyun mu bamu samu jin daɗin zamantakewar gidan mijin ba kuma bamu bi Allah ba so a wannan bangaren ina jan hankalin ƴan uwa mata yanda muka yi hakuri muka cinye wannan yanayi da ake ciki muke iya kokari da Allah mu hada da addu'a mu hada da addu'a mu kuma daina ji a ran mu za mu daukan sa kullum abin da yake ga mata kenan ya miki dai sai kin masa 10 kada duk bi mi asara tunda suna ce mafi akasari akwai ganganci a ciki ba a daina sayar da indomie a teburin mai shayi ba tas take karewa ba a daina sayar da biredi a teburin mai shayi ba tas yake karewa duka ƴan matan nan da suke soye soye na bakin hanya duk maza ne suke cinya mafi akasarin sa mata kina fama da ƴan ƴaƴanki kina hawaye wata ran saboda baki da abin da zaki danka musu Allah ka kamar mu mata hakkin su. Allah Ubangiji ka ba wa maza ikon sauke nauyin da yake kansu. Domin sauke nauyin shine mataki na farko na daidaita tarbiyyar gidanka. Dawo da kimar ka a gidanka. Daga nan ina ƙara jan hankalin mu ga wa'annan kwanuka masu tsada. Daren yau yana da fa'ida ƴan uwa. Gabansa haka, wata gabansa haka, har a ce gobe sallah. Dan Allah kar mu ji aran mu zami bacci. Kar mu ji aran mu zami wasa da daren saboda me? Wa'annan damuwoyin da muke karanta kaɗan daga cikin su. Wallahi ba mai maganin su sai Allah. Amma idan kika tashi kika tsaya, kika gaya wa Allah. ‘Yar uwa, a Allah ake yi kuka, a Allah ake ƙanƙan da kai, a Allah ake nema a sake nema bai gaji ba, ba a baban Fati ba. Kafin kika makaranta masa matsalar yau, ya fara hangen cewa jiya da shekarar jiya ma yi kaza. Amma shi Allah, jiranki yake ki ƙara nema, ki ƙara nema, ya ce da duk duniya za su hallara, tun daga na farko har na ƙarshe, su nema daga gare ni. Kuma kowa na biya masa bukata ban rage wa kowa tasa ba, yace bai rage komai daga cikin arziki na ba. Idan har zai rabu bai wuce ayi tunanin a tsumbula allura a cikin kogi ba, me za ta raga? To ke da kike da wannan mai bayarwa, yaushe kika tsaya kika tattare tunaninki a gun yaya wani ko kawuwa ne, saboda mai gida da ma an daɗe da cire shi an fara tunanin mafitar a gurin dangi. In ‘yan mata ne an fara tunanin mafitar a gurin samari, wayya zibilla, muna neman iyaye ku kame ga barin kau da kai wa ‘ya’ya. Duk abin da ba ku ba ku, ku cusa wa yara su yadda da yadda Allah subhanahu wa ta’ala ya yadda suka taso. Kuma a tunatar da yara Allah bai manta su ba. Kuma ba ka shan wahala a duniya, ka tabbata cikinta matuƙar kana tsoron Allah, Allah kuma ya barka a wahala a lahira. So ai al-muhim ita ce wacce ta lahira ko? Allah ta'ala ya samu dace. In har Annabi zai a ce a wannan kwanakin yana zage dantse, haka na Aisha tace. Tace yana tashin iyalansa. Anan ke uwa karki kwana kina sallah, amma ƴaƴan gidanki duk suna bacci samari da ƴan mata. Ki tashi kowa yayi sallah. An ce yana raye daransa, raye dare yana nufin da Annabi ya ce ayi bacci a cikin dare, ayi ibada a cikin dare. Sai yanzu kuma aka ce yana raye daren gaba ɗayansa. ‘Yar uwa ki raye daren, Annabi da bai da wata buƙatar da ba a biya masa ba, bai da wani laifin da ba a yafe ba, amma yake raye daren gaba ɗaya. Ni da ke a cikin azumin ma ga irin katokarar da muke yi, don me ba za mu tashi mu ibada ba, don me ba za mu tashi mu nemi yardar Allah ba? Allah ta'ala ya samu dace. Kullum ina gaya mana ayayyakin da muke ta karantawa sakamakon da ake wa mutanen bayan nan, wallahi Allah in ya ga dama zai iya darkake mu a yanzu mu ma. Domin shari'ar tunanin suna tafiya tare da mu ma yanzu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Za mu dora daga yadda muka tsaya gwalgwadon abin da ya samu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijawati aw ashaddu qaswa. وَإِنَّ مِنَ الْهِجَاوَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika game da labari da aka yi ta bamu na mutanen Banu Isra'ila. Allah ya ce sai kuma me sai ai zukatansu suka yi wani ƙarfi bayan me bayan abubuwa da suka yi ta faruwa. A ƙarshe mun yi magana yadda Allah subhanahu wata'ala aka yi musu barazana da ɗauko dutse cewa ko su yi imani ko a nike su ko suka kare suka tuba da sauran irin gurare da dama da aka yi ta alƙawari. In Allah ta'ala ya tausaya musu sai ya daya yafe, ya ce to bayan haka kuma sai aka shaddada musu zuciyarsu da wani ƙarfin hali na kafirci. Ƙarfin kafircin ya ƙara ƙarfi a zuciyarsu.
fahiya kal hijarata aw ashad qaswa. Allah yace zuciyar sai da ta zama tamkar dutse ko ma tafi dutsen zuciyar wanda yake sabo yake ƙara sabo Allah yake kwatance da dutse ƙarfinta tamkar dutse bayan zuciya ana so ta zama mai laushi ne domin tana jujjuyawa ne tunaninta yana jujjuya amma daga lokacin da zuciyarka ta zama tamkar dutse to fa kai kana nan akan aqidar kafirci babu zancen canji kenan yace kuma kafir dutsen yace wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar domin ai shi dutse idan aka dake shi kasan sa yana fitar da ruwa wata ni'ima kenan zaka samu bayan karfin dutsen ko to zuciyar kafiri ko fasiki shi babu wani abu na alkhairi a kasan zuciyar kenan har ga da dutse kenan in aka sha wuya aka fasa za a samu ni'ima a kasa da shi yace wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma' yace domin shi dutsen misali in ka samu kaman rijiya ko fako wancan mataki na farko kaman fako mafar mataki na biyu kaman rijiya akwai mataki da ake zuwa in an samu wani dutse mai karfi sai an fasa shi sai mai sai ruwa ya bulbulu a karkashin kasa to wannan shi ma alama ce ta cewa kenan dutse taurin sa bai kai tauri ba tunda in ya fashe za a da a samu ruwa ko laka a karkashin sa wa inna minha lama yahbidu min khashyati Allah daga cikin sa kuma akwai wanda zai iya fadowa ma dan tsoron Allah misali yanzu lokacin da Annabi Musa ya ce sai ya ga Allah Allah ya ce ka duba wancan dutsen idan ya dauki ganin haske na na da Musa zaka gani yace fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani lokacin da Allah ya sanya haskensa akan wannan dutsen yace ja'alahu dakka wa karra Musa sayqa Allah yana haska dutsen aka ce da kwatankwacin kaman farce haskensa kaman farce akan wannan katon dutsen sai kawai aka ga dutsen yana rubrubushewa Musa sai ya tsoritin da har ta bashi suma to kenan Allah yana nuna dutse fa shi a gurin sa ba wani mai karfi bane amma ku dubi zuciyar kafirai da fasikai da Allah yake kamanta ta da kenan ita ba ta jin wannan raunin malama suka ce shi zunubi ai dima mai zuciyar yake ya dafe ta da lokacin da kika yi laifi na farko za a diga miki wani dan baki akan zuciyarki idan kika tuba sai a kankare shi in kika bar shi kika yi zunubi na biyu sai a dada in kika sake zunubin ne yake ta zuwa ba tuba to har sai a rufe zuciyar da wannan bakin dugon in aka rufe shi da wannan bakin dugon to abadan Allah ya rufe zuciyar ba za ta karba abin da ya dace ba Allah yana kwatance da wannan zuciyar cewa tafi dutse karfi Allah ka tsauta zuciyar mu yace wa Allahu bighafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai mantawa bane game da abin da kuke aikatawa ku mutane gaba daya bai manta komai ba duk abin da kika yi ki sani Allah ya shina abin da nayi Allah ya shina abin da magabata na baya suka yi Allah ta'ala ya shina dadewar shekarun bai sa Allah ya manta dukkan abin da aka aikata a bayan kasa ba Allah ta'ala ya samu dace
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون
الله سبحانه وتعالى يتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الله تعالى يتي شن كنا تأمانيني قمومني يتي سنة تأمانيني أن يؤمنوا لكم su wa'annan mutanen Annabi Musa da suka saura Banu Isra'il wa'anda suka yi zamani da Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam su ake gaya wa sauran mumunai sahabban Annabi cewa suna tsammani ne wa'annan mutanen su yi imani afata'amuna ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum alhali a cikin su akwai wata tawaga wasu mutane yasma'una kalamallah wa'anda suna jin ambatan Allah ma'ana suna da ilimi akan Allah subhanahu wataala domin yahuda mun ga muku su suna da ilimi amfani da ilimin ne ba sa yi na daga cikin ilimin da suke da shi kafin aikuwar Annabi sun san za a aife shi karewa ma har sun zo sun nemi gurin zama a gun da suke harsashe zai yi daidai da gurin da aka ce zai zauna a cikin littafin sun karanta za a halice za a haife shi ne a bangaren wani gari masu dawi ne aka ce mafi akasarin sai suka raba kansu imma ba bangaren Makka ba to sai bangaren Khaibar mafi akasarin sai suka rayu a wannan gurin saboda me suna jira a haife shi amma kash da aka haife shi sai bai fito daga cikin zuri'arsu ba wannan shine mataki na farko na kiyayesu gare shi saboda ai mun karanta a baya cewa Allah ya halitta annabawa da mursalai a cikin Banu Isra'il jingin ko babu kabilar da aka ba su annabta irin su to sai suke tunanin ai kawai shi ma annabi daga cikin su zai fito da bai fito a cikin su ba shine sirrin wannan cin duniya da suke masa to kenan suna da ilimi a gurin Allah subhanahu wataala suna da ilimi a cikin littafin su cewa annabi annabi ne amma fa ba za su bi shi bane kawai shine ake tuhuman sahabbai cewa suna tunanin za su yarda da su ne ai kawai su dinga ganewa sama-sama ne a mu'amalar ba wai soyayya za su yi wa annabi irin wanda su suke masa ba su sahabbansa yace summa yuharifunahu min ba'di ma qaluhu suna karanta littafin Allah kuma sun san ilimin da yake cikin sa amma daga baya sai su jirkita abin da yake ciki domin Banu Isra'il suna canja ayar da take cikin littafin su na At-Taura kazalika kristoci su ma suna canja littafin su na Bible sai su kirkira aya sai su ajiye ta su kuma iya kankara wacce da take gurin saboda me din littafin da Allah subhanahu wataala yayi bai yi wani alkawari akan sa ba alqur'ani ne kadai Allah yace inna nahnu nazzalna mu ne muka saukar da shi yace wa inna lahu lahafizun sannan mu din mu za mu kiyaye shi don haka babu wani wanda ya isa duk ilimin sa ya iya dauko ko kalmar fi ya kara ta a gurin da babu ita a cikin qur'ani ko ba ko a ko kowane irin harafi dukan kanta sa ba zai taba karuwa a cikin alqur'ani ba in karatu kika ji sabani da naki wala Allah ruwayat ne tai bambanci wala Allah da irin harshen da yake karantawa ba da irin sa shi wancan malami yake karantawa ba an samu sayyidina Umar ya samu wani bawan Allah yana sallah yana ya karanta Qur'ani da wani ruwayar da ba shi sayyidina Umar ya iya karatu ba kamar yadda muka shina a tarihi sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin na baya baya da suka shiga musulunci ko to wancan sahabin ya ɗebo karatu kawai sayyidina Umar ya ji kawai ai ba ma irin layin shi wanda aka koya masa bane a tunaninsa ko wanda ya iya mutum ne mai zafi da baya so a taka dokar Allah kawai sai ya sha kuma wuyar wannan sahabin ya tuso shi gurin Annabi ya ce ya Rasulullah yana karanta Qur'ani da ganganci da kuskure a ciki sai ya ce masa ya karanta abin da ya ji yana karantawa bawan Allah sai ya maimaita karatu sai ya ce sayyidina Umar ya karanta shi ma ya karanta ya ce haka nan aka saukar da shi shi ma haka nan aka saukar da shi saboda haka akwai bambancin ruwayoyi amma babu abin da zai canji daga cikin harfan da yake cikin Qur'ani saboda me Allah ya yi alƙawarin shi zai tsara kayansa da kansa to ita At-Taura ba a yi mata wannan ajiyar ba ba a mata wannan alƙawarin ba shi yasa sai Yahudawa suke canja ta suke rubuta abin da suka ga dama to abin da Allah yake magana a nan kenan ce min ba'adi ma qaluhu bayan kuma fa sun sani sun san gaskiyar sai su dinga rubuta wani abin sabanin haka don me yazo da dai da ra'ayinsu mu a zamanin yanzu sai dai in malami kana son kanka ka lankwasa fassara ka kawo wani bayanin ka ajiye a gurin amma dai ita ayar dole ka karanto ta yadda take yace wa hum ya'lamun a hali sun san gaskiya sun san abin da Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna idan suka gamu da ainihin sahabbai mutane na gari sai su ce ai mu ma mun yi imani وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم amma idan suka gamu da ƴan uwansu banu isra'il ƴan uwansu dole a cikin su akwai masu ilimi akwai marasa ilimi to su marasa ilimi sai su dinga cewa masu ilimin yanzu ku me yasa kuke buɗa musu wani abu na daga cikin ilimin littafin mu ma'ana ba sa so sahabban annabi su san gaskiyar abin da yake cikin littafin banu isra'il domin idan dai ba wanda aka canja ba hukuncin da yake cikin wancan littafin shine a cikin hukuncin Qur'ani mafi akasarin duk abin da aka ce su yi mu ma an ce mu yi to sai su dinga cewa wai mutanen da suke da shinin su dinga koyewa kar su dinga gaya wa sahabban annabi ai daman su ma haka shari'ar su take suka ce li hajukum bihi inda rabbikum kuna so su kafa hujja akan ku da shine a gurin ubangijin ku saboda an gaya musu ai za su ji ai daidai da abin da annabi ya koya musu a cikin Qur'ani sai suka ce to ya kuke gaya musu gaskiya kuna so su dinga kafa hujja ne kamar yanda wayanda suke da ilimi yanzu na Bible za ku ga da Bible din suke karatu su kafa hujja a Kristoci kuma su ja hankalin su fahimci addini to sai suke haska musu wai kada su yi haka domin kar mumune su gane gaskiya a cikin addini yace afala suka ce afala taqilun ba za ku hankalta bane idan kuna ba su ilimi da ya shafi At-Taura za su fahimci shari'ar mu su dawo suna mana suna kama mu da hujja so wa'annan bangaren su ne suke jan hankalin bangaren su cewa a boye ilimin da sahabban mu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su sani ba to ba sai an haska musu ba
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وهم يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
الله يسي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون sun ba su sani bane Allah ya san abin da suka bayyana da wanda suka boye Allah ai ba a boye mishi ba wani abin da ka boye a zuciyarka baki ga makwanciyarki ba biki goya mahaifiya ba amma shi Allah ya sani a zuciyarki akwai kuduri kala kaza to shine Allah sai yake gaya masa ai ko ba su fito fili sun gaya wa sahabbai ba shi Allah ta'ala masanin abin da yake boye ne da wanda yake bayyane in yaso haska musu zai gaya annabi sai tsiye ko to abin da Allah yake magana anan kenan sai ce minhum ummiyuna su din ma fa daga cikin su akwai wa'anda ba su da ilimi al ummiyun mutane ne da irin suka taso kawai ba su san komai ba sai labarin gargajiya tatsiniyoyi labarin kai da sauransu la ya'lamuna al kitaba ba san littafi ba illa amaniya yau sai aka ce sai irin kaman tatsiniyoyi za ku samu a gargajiyance har yanzu akwai kakanninmu a ƙauye da suke irin wannan ba da ilimi da tatsuniya so a wancan lokacin an ɗauke shi wannan shi ma wani ɓangare ne na sani za ka kawo wani labari a tatsuniya don ka ja hankalin yaro ka koya masa tausayi ko ka koya masa jin ƙai ko koya masa kyauta da sauransu a cikin tatsuniyar ake samun labarin to a bayan lokacin da ba ilimin da wannan ɗin ake ɗorar da matasa akwai maka yanda kura take mugunta a kare yanda aka yi cin amanar akuya kura ta to duk dai wa'ansu abubuwa irin wannan labarin ƙaryar giza da ƙoƙi da sauransu saboda me a tsoratar da kai da yin ƙarya to irin wancan a baya akwai lokacin da ya zama ba su san komai a shari'a ba kawai sai irin wannan illa amaniyo ko wa inhum illa yazunnun kuma ba komai bane irin wannan tatsuniyoyin kawai sai irin kaman tsammani ko zato da yake ransu ana tunanin misali idan na baki labarin giza da koki ga abin da sakamakon da ya sami giza saboda yayi ƙarya a sarki ka to kana tsammanin wanda kake dora shi akan wannan tsari ko tarbiyar ya darasu da wani abu kenan ba wai aya bane ba hadisi bane ba san komai akai ba kawai da shi suka dogara shine Allah yake cewa a cikin banu Isra'il duk da an gaya mana suna da masu ilimi to fa akwai irin wa'annan mutanen
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
Allah ta'ala ya ce fawailil lazina yaktimuna alkitaba bi aidihim. Allah ya ce bane azaba ta tabbata ga mutanen da daga cikin banu Isra'ila kenan ko yaktibuna alkitaba suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu, ma'ana saboda ilimin su sun san ga abin da Allah ya saukar sai su cire wasu abubuwa sai su rubuta sabuwar doka da karan kansu sun mai kulo na hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila, sannan sai su ce su kafa musu ga wanda bai shina ba cewa haka gurin dama yazo a gurin Allah subhanahu wataala ba dan komai ba, saboda me kawai su amfana da dan wani kudin da bai kai yaka ba, me amfana da kudi a nan, misali idan ka saka wani constitution a kasar ka ai akwai wata manufa da kake so ka cimma, to yanzu sun cire wani abu da Allah subhanahu wataala ya saka, yanzu su a manufar da suke so su cimma ai ita suka saka, saboda me ita ce ce daidai da san ransu. To Allah ya ce bane da azaba da bala'i ya tabbata awa ga irin wa'innan mutanen. Fawalillahum mimma yaktubuna bi aidihim, ko aka ce bane ya ƙara tabbata a gare su game da abin da suka rubuta a hannunsu. Wailin lahum mimma yaksibun, azaba bane ya ƙara tabbata a gare su ga abin da suka sance suna aikatawa, irin wannan yin ganganci wa Allah kenan, su cire magana daga Allah su kawo wacce ita ce san ransu. Allah ya ce to bane ya tabbata ga masu yin irin wannan, kuma har a yanzu duk wanda zai bada fatawa dan kawai san ransa ba dan ƙarancin ilimi ko kuma dan me rashin shina ba, a ka'ida ma shi yasa fatawa ba a cika son yin ta ba. Abinda duk baka da ilimi da shi kada ka sake ka faɗa da ka, in kai ka kirkira ka faɗe shi to kana cikin waɗanda Allah yake cewa azaba za ta tabbata a gare ka. Matukar abin shari'a ne, aka tambaye ki baki sani ba, ki ce baki sani ba. Haka nan kuma malami, alhamdulillah za ku ga manyan maliman nan wani lokaci akwai tambaya da za a musu ki tunani kawai za su ansa sai ce a ƙara tambayan wani. Saboda me? Kada ka je ka bada abin ba haka Allah ta'ala ya ajiye shi ba, kada ka je ka bada shi akwai san ranka a ciki. So Allah ta'ala ya ɗora mu akan tafarki madaidaici.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
Ga wasu daga irin maganganun da suke faɗa, suka ce wa ƙalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, ai mu Yahudawa saboda kawai yanda suka ɗauka kansu su Allah yana son su, su suna da kusanci da Allah, sai suka ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda, mu wuta ba za ta shafe mu ba, ko da wuta za ta shafe mu ma'ana a musu azaba da wuta sai dai ta ɗan wasu kwanaki ɗan kaɗan. Wasu daga cikin suka ce kwana bakwai, wasu su irin fa ilimin da suke kagowa kenan, wasu su kuma suka ce a'a kwana 40 ne iya azabar da za a yi wa Yahuda, duk irin azabar da za a masa duk irin laifinsa ba zai wuce kwana 40 ba, domin me kwana 40 shi ne kwanakin da suka rabu da annabi Musa lokacin da ya je karɓo wannan sako da suka yi bautar dan maraƙi ko. To waɗansu su sai suka ce iya azabar su ba za ta wuce wannan tsayin ba. To amma ƴar uwa, min yadda ma sati ɗaya za a azabtar da kai a lahira, kai min yadda ma kwana ɗaya, kwana ɗayan lahiran kwatankwacin shekara nawa ce aka ce ta duniya don Allah? Wannan lahira fa ba irin wannan wuni na duniyan ba ne, sannan kuma idan har zaka shiga wuta, wutan Allah ya gaya mana ba irin wannan ta duniyar bane. Akalla ana ce tsananin zafin su akwai bambancin kaso 70 tsakanin wannan da waccar. A wannan mara tsananin sassaukar mai rangwamen wace ce za ta iya yadda yanzu a ce gwaji saboda mu ga yaya za ki ji idan an kona ki a ta lahira a ta duniya, iya kafar ki dora akan gaushi har gaushin ya dawo toka a iya ta duniya, ba jarumin da zai yi haka. To sai suka ce su kawai ai suna jin a ransu ba wata matsala, wutar da za a kone su da ita ma ba zai wuce kwana 7 ko kwana 40 ba. Ahazan Allah wa ajarana minan nar. Muna neman tsari da wuta, mu kan ba ma fatan ko ta yi ni daya, ba ma fatan ko ta saka ɗaya, domin saka ɗin lahiran ba irin saka ɗin duniya bane. Allah ya shiga tsakanin mumini da wuta.
Na kai ayin qul atakazzalla inna ayyam illa ayyam ma'duda qul atakassu inda Allah ahadan falam yuklif Allah ahada. To shin kun rike wani alƙawari ne na Allah? Allah ne yake tuhumar su tunda sun ce haka. Yace to ko akwai wani alƙawari da kuka rike ne tsakaninku da Allah, barantana Allah shi ma ya cika muku alƙawari? Idan da Allah dama kun yi wata yarjejeniya kamar yadda a baya ya faɗa, idan kun yi kaza kun yi kaza ni kuma zan muku kaza da kaza, ko yace to idan da a ce akwai wannan yarjejeniyar shi Allah ai mai cika alƙawari ne ko? To da sai su ɗauka cewa suna faɗan haka ne saboda sun san Allah zai cika musu alƙawari. Shin su sun cika alƙawarin da aka ɗora musu? Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ko kuna faɗan kawai wani abu ne game da Allah ba tare da kun sani ba, kawai abin da kuka dama kuke faɗa.
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Allah ya ce bala saurara, man kazaba sayyi'atin, duk wanda ya yi wani zunubi, wa ahadat bihi qadi'atuhu, har zunubin sa ya kewaye shi, ma'ana zunubin ki ya maka sarka ya maka dawurwur. Allah ta'ala ya ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kawai in dai har kai mai zunubi ne, zunubin ka ya kewaye ka, to kai ma abucin wuta ne, kuma ka sa a ranka zaka dawwama ne a cikin wuta. Da yake Allah Ghafurur Rahim, idan ya faɗi azaba sai ya ƙara an karar da mumini, amma wa shi kuma wallazina amanu wa amilus salihati, har a cikin nasu, har a cikin namu, yace waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai. Wallazina amanu wa amilus salihati yace ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Duk da kasancewar masu zunubi da ya musu kirdado za su shiga wuta, yace amma fa wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai za su shiga aljanna, sannan a aljanna za su tabbata ne a cikin aljanna. Allah ya tabbatar da mu a cikin aljanna.
Wa idh akadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
Kamar yadda da Allah ta'ala yake tambayar su cewa shin sun riki wani alƙawari ne da aka yi tsakanin su da Allah, sun cika suke tunanin Allah zai cika musu nasu alƙawarin. To daga cikin alƙawarin yanzu Allah ta'ala sai ya ambata mana irin alƙawarin da a baya ma mun karanta irin sa, an ambata musu shi. Yace wa iz akazna misaqa bani isra'il, ka tuna lokacin da muka ambata wa bani isra'ila wani alƙawari. La ta'buduna illa Allah. Allah ta'ala ce kada ku bauta wa wani koma bayan Allah. Yace wa bil walidaini ihsana, game da iyaye a kyautata musu. Wannan fa a cikin me? A cikin At-Taura ne wannan bayanan. Gashi kuma mu ma a cikin Qur'ani aka ajiye mana irin sa, kuma sharadin iri daya aka dora mana. Shi yasa nace muku idan asalin ayoyin cikin At-Taura ne, to ai hukuncin da Allah ya ajiye musu mu ma mafi akasari an ajiye mana, sai wasu ƴan daidaiku da mu aka sassauta mana. Su akwai hukuncin da aka yi musu su a wancan lokutan wanda mu yanzu ba a dora mana su ba. Misali kamar su ba su isa su yi sallah a ko ina ba sai a masallaci. Yanzu zaki yi sallah a falanki, zaki a uwar ɗakinki, zaki a waje, zaki a anguwa, kai a hanya ma zaki faka mota ku koma gefe ku yi sallah, banda Banu Isra'il wurin sallar su guda ɗaya ne. Idan wani najasa ta tafe ki, zaki sa ruwa ki wanke, su kankarewa suke, su kankare har sai gun ya fidda jini. Abin da ya kamata a ce ko mun wanke shi su yankewa suke yi, abu da dama nasu yana da tsauri, Allah sai ya sauƙaƙa wa mutanen Annabi alaihi salatu wassalam. Yace wa bil walidain ihsana, game da iyaye a kyautata musu, wa dhil qurba, sannan da makusanta ƴan uwa kenan. Haƙƙi ne akan dukkan mai hali ya taimaki ƴan uwansa waɗanda ba su da hali. Kada ki dinga fadin kirji kina ɗaukar kina cewa bara ma ni ne taimaka mata da kaza, bara ma ni ne mata kayan sallah ba. Dama akwai haƙƙinta a hannunki, a matsayinki na wanda Allah ya rufa wa asiri, ya ɗaga ki a cikin ahalinki, ko kai namiji wanda Allah ya ɗaga ka a cikin ahalinka, to akwai haƙƙi na makusantanka mataki bisa mataki. Akwai makusanta wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya, akwai waɗanda ake uba ɗaya, waɗanda ake uwa ɗaya, mataki bisa mataki, kowanne ka shirya masa daidai da abin da zumuncinku ya haɗa ku da shi. Akwai makusanta ƴaƴan babbani, ƴaƴan dukkan matakin da yake tsakaninku, matakin kyautata da take tsakani, amma shari'a ce dole ne akan duk wanda Allah ya fifita akan ɗan uwansa. Kazalika kuma ko ke ce matan Allah ya ɗaga a ahalin, to akwai haƙƙin su mazan da ba su da shi Allah ya bayar a hannunki. A wani gurin fa Allah ce yake cewa ku bayar daga cikin dukiyar Allah da ya baku, dama ta su ce ta wa'incan mabukatan, ba wai naka bane kai da kake da halin. So kyautata wa makusanci wajibi ne akan dukkanmu. Kenan ana ƙara nuna mana zumunci wani abu ne na dole, ko ba san rai bane. Kwanaki mun karanta zumunci yana ɗaya daga cikin hanya da za ta haska miki zuwa aljanna. Idan Allah ya tashi alkiyamarsa, aka ware na wuta, aka ware na aljanna, aka maka izinin tafiya aljannan Allah ta'ala, sai ya saukar da wani dufin da duttun da aka yi duniya ba a taɓa yin irin wannan dufin ba. A kuma shimfiɗa siraɗi a kan wuta a ce nan za ki taka ki haye ki faɗa a aljanna. Maluma suka ce sai ma'abota zumunci sai a haska musu. Walgwadon zumuncinki. ‘Yan uwa mu cire shedan da yake neman raba mu da zumunci. Zumunci abu ne mai kyau, kuma zumunci shi yake dorar da dukkan tafiya ta kai gunda ake so ta je. Aka ce walyatama da marayu. Kenan haƙƙi ne akan mu da muke ta cewa a fitar wa kaza a maraya, a kyautata a maraya, shi ma ba wai san rai bane, ba zamani ne ba, ba yanzu bane, a'a Allah ta'ala ne ya dora mana, dole ne akan mu, haƙƙin su ne a hannunmu. Wasu ta mutu, ubansu ya mutu, basu da kowa, to ke makusanci ya makwanciyar da kuke tare, ki gane yanzu suna da haƙƙi a cikin dukiyarki. Ba wai sai kin ga dama bane ki musu, haƙƙin su ne ki musu. Alhamdulillah da yanzu kai ya ƙara wayewa, ake tusawa kowa so da kwaɗayin yewa maraya hidima. Tunda da bamu ɗauka cewa wajibi bane, kawai dai wanda ya tunani ne, amma yanzu alhamdulillah kai ya waye, an fahimci mahimmancin aiki wa marayu. Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa. Aka ce wal masakin da mai ƙaramin ƙarfi. Duk wani mai ƙaramin ƙarfi shi ma in ke kina da shi, to haƙƙi ne a gare ki ya zo ya ce miki wallahi jiya kwana ne ban ci abinci ba, wallahi haƙƙi ne a gare ki sai kin ɗauka kin bashi. Kin ci tuwon dare, kin ci na rana, akwai na ɗumame a kicin. Ga ta ita kuma ta ce miki tun safe ne wallahi ba su ci abinci ba, kuma da gaske take yi. Ga ta da ƴaƴa rai kaza. Kar ki ɗan ji a ranki cewa ga shi ku gidan iya tuwon ɗumame ne. to ita ace miki tai yanzu ne bata ci ba dazu ma bata ci ba ke gobe kike hakon da biki san cewa zaki kai ta ko ba zaki kai ta ba haƙi ne a gunki ki dauka ki bata abin da ta zo nema na danginci shi yasa aka mana rangwame mata wajen kyautar da dafaffen abinci baya ɗaya daga cikin abin da ake kama mu da laifin sa yin sadaka da dafaffen abinci ba kuma an ce ki dafa shi da gangan bi ko ukun abin da dama alƙawari yake tsakaninki da miji kuna ce rabin kwano yake dafa kwano da rabi ai tunda haƙi ne barin ci yadda da anguwa ai kin san ƙarfin mijinki kin san ƙarfin sa kin san ƙarfin ku kin kuma san abin da zai iya kin san wanda ba zai iya ba duk abin da zamu yi aka ce mu yi shi da kyautatawa yanda zaka tausaya wa wani shi ma miji ana so a tausaya masa saboda idan babu shi ne yake shiga damuwa yaya zai iya nemo yace wa qulul linasi husna sannan mu gaya wa ƴan uwanmu mu gaya wa mutane junanmu magana mai kyau wannan abin ma mun rasa shi a cikin al'umma har can mu dukan sa a tsaye kowa gautsi kowa Allah Allah yake ya ba dan uwansa magana ki zuba ido tsakanin wa da kane a gidanki ki ga abin mamaki ke kai tunanin kaman ba jini dai suka hada ba shi kane har can sa a sama shi ma babba hajira yake a taba shi ya dau fansa kuma sharadi ne fada wa juna magana mai kyau yace waqimus salata sannan mu tsaye da sallah ku dubi yanda aka jera wa'ancan abubuwan a farko tukunna aka bujiro zancan sallah yace wa atuz zakka mu bada zakka summa tawallaytum illa qalilan minhu wa'ina abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata sharadi ne alƙawarruka ne tsakanin Allah da banu Isra'il yace sai kuka juya baya da wa'innan alƙawarrukan da muka yi sai ƴan kaɗan daga cikin ku ma'ana ƴan kaɗan ne suka yarda da abin da Allah ya faɗa wa'innan duk abin da aka jero su yi Allah ta'ala ce sai suka juya baya yace wa antum murdu kuna masu kau da kai kenan ba dan ba su sani ba sun shina an ce su yi sallah amma sun kau da kai ba sai sun yi ba an ce su bada zakka ba sai sun bayar ba an ce su kyautata tsakanin su da ƴan uwansu ka faɗi magana mai kyau kai kaza da kaza duk ba su yi ba amma fa kuma su ne fa suka zo suna ikrarin cewa su ai saboda nasabar su da Ubangiji ba ma za su shiga wuta ba illa ayyaman ma'aduda ai su suna kyautata kansu zato ba za a kona su ba ba za a azabtar da su ba sai dan na wasu ƴan kwanan daki ƴan kadan idan ma ya zama dole za a yi musu azabar kenan to kaman ke a yanzu ki ji cewa ai ke wata mai ibada ce ke wata mai shina ne ke matar mallam wani ne ku ne daga bangare ka a'a ki ji akan ki kin gamsu shin kin bi Allah yanda Allah yace a bi shi shin kin bi dokar Allah koko kina tabar gazarki kuma kina ji a ranki aike tunda ahli sunna ce aike tunda sayyada ce aike tunda kaza ne babu wani wanda yafi kusanci ga Allah subhanahu wataala sai wanda yafi dan uwansa tsoron Allah Allah yana duba tsoron Allah da yake zukatan mu ne anan yake zabo na kusa da shi saboda haka ba a baki bane ake neman matsayi ba a baki bane ake nuna kakayi a aiki ne zaki nuna kina neman matsayin kuma Allah sai ya baki matsayin so ina fata dukkanmu mu ji aran mu zamu nema wa kanmu matsayi ne kusanci da Allah subhanahu wataala mu ji aran mu zamu nema wa kanmu me yaddara da Allah subhanahu wataala yaddar Allah subhanahu wataala a bace mai tsada ƴan uwa kada mu sakaci da ita kullin ina ga ya mata duk wannan wahalar da muke sha duk wannan kuncin da muke sha idan muka nemi yaddar Allah Allah ya yadda da mu muka nemi kusanci da Allah Allah ya amsa hakan wallahi za mu samu rangwame a cikin me daidai da rayuwar zamantakewan gidajen mazajin namu dazu a bayani na nakan ce wasu mazajin da gangan suke suna da masaniya amma ke kin jahilci hakan kin mika wuya sai yanda aka ce to ki nemi yaddar Allah Allah sai ya kallafa masa dole sai ya zo ya ji tausayinki ki daina sashi a gaba kina kuka baban ummi yanzu kaza da kaza da kaza ai Allah a tafi ki gaya wa Allah cikin dare bai san kin yi ba sai dai ya ji hakan a zuciyarsa ba yanda ya iya ya ji sai ya dawo yayi abin da da ya ji ba zai yin ba shi ma kin taimake shi domin muna jin bakin cikin abin da yake faruwa yanda mazaje suka barranta da mu'amala da iyalansu da dawainiya ga iyalansu idan har hakan ta ci gaba da wucewa ta ci gaba da dorewa to muna tsoron kwadayin da muke na murayi da su a gidan aljanna kare zama tarihi domin za a iya bambanta mazaunai Allah baya yafewa mai zalunci kuma wannan abin da yake faruwa zalunci ne ke kuma me yasa kika karba jahilci duk wacce ta san yancinta ta san shari'a ta san me da me aka ce miji yayi kuma ta san daga wani lokaci ne kakan iya yin hakuri idan yanzu da mijinki mai kokari ne hidimar ƴan makaranta bai gajiya hidimar ciyarwa baya gajiya ku fadi ta ku tashi tare yanzu sai ya zama tattalin arziki ne da ya kuntata yake gaza yin kaza da kaza a ƴar uwa ba daidai bane ke ma ki ce zaki korafi yanda ƴar uwarki da daman can ba a mata take yi akwai wanda dama tun duniyar tana kwance ake azabtar da su ba alhali shi in ya fito kika ganshi tas bai da wata matsala a jikinsa amma gidansa in kika shiga sai ki tausaya musu to yana da bambanci ga wanda rayuwa ce yanzu tai masa tsanani tai kunci ya janyo mi gidansa suka shiga cikin halin haula'i shi irin wannan namijin abin yana nan yana damun sa a ransa kullun yana addu'a Allah ya kawo masa sassauci dan ya rike gidansa to ki taya shi da addu'a kuma ki masa hakuri a gun da ya gaza sannan ki taimake shi da gulgudan abin da zaki iya sannan me ki dankwafi yaran ki su gane yanayin da aka shiga su yi hakuri da shi ki rarrashe su Allah mai fitar mu ne amma hakan ba za ta faru ba sai kun zama masu kokari addu'a masu kankan da kanku masu yadda da babun kada babu ta sa ku aikata kaza da kaza da kaza da kaza iyayen mu ja hankalin yaran mu wa'annan abubuwa da suke faruwa marasa dadi ba za su kauce ba har sai mu mun dawo mun dora akan daidai mun dora yaran akan daidai Allah ya shirye mana da iyali Allah ya shirye mana da iyali sannan magana ta ƙarshe da zan yi shine mi akan yawanta sabunta imanin mu a zukatan mu annabi yace ba za mu shina ba wata ran muna iya fita a cikin musulunci gaba ɗaya ba tare da kashina ba sai yace yana umartar mu mune da yawan maimaita karamar la ilaha illallah sannan mafi akasarin mu Allah ya jarrabe mu da me ciwon waswasi kamar yanda fatawar wata baiwar Allah take faɗa mana a wancan sati ko tace tana ji a zuciyarta tana sabo manya har tana ji wani lokacin kamar tana ma zagin Allah yes ana yi kar ku ce mu ana yi ai daga lokacin da zuciya ta bushe ta zama irin abin da dazu muka faɗa to komai zai iya faruwa abin da yake fara faruwa shine me sai ka fara jin a ranka wai ya zai a ce wai shi Allah bashi da farko to yaushe aka fara yin sa an ce in an mutu za a tashi to yaushe kuma za a tashi yaushe rai za a kare to da aka ce in an tafi lahira dindindin za a rayu to yaushe karshen dindindin din za ta zo daga wannan ne kananan abin da ake farawa idan kin ji zuciyarki tana nutsuwa da irin wannan tunanin kawo a uzubillahi ki dora mata ta yin ista'aza ki ta yin ista'aza saboda daga lokacin da kika ji wai kina tunani ki wai kaman tunani kike yi kina so ki nema kanki wani ilimi ne sai kuma sai ya kara matso miki da abun kusa sai ki fara cewa wai shi din Allah an ce ba a halicce shi ba to shi yayaye kansa ana yin wannan tunanin kuma tun daga kuruciya wannan tunanin yake farawa in baka yakace shi da addu'a ba da ista'aza ba zai yi ta ginuwa a zuciyarka ai shi shedan dama ya bar waɗanda suka riga suka zama kafirai gaba daya sai ya dawo cikin waɗanda suka musuluntan sai yake duba kuma masu manyan zunubai tawagarsa ce sai ya dawo cikin wanda ba sa manyan zunuban kuma sai ya kawo wasu wasi to yanzu din mai irin wannan matsalar yana dan nema ya jawo ki ne ki dawo mai aikata babban laifi daga lokacin da kika fara tunanin ba Allah ko ba za a mutu a tashi ba shikenan zaki ji komai ma kika yi ba matsala so yawan maimaita a'udzubillahi sannan me maluma suka ce a lokacin da kika ji shakkan ki ji cewa ba shakkar a tare da ki misali akwai masu waswasan a cikin sallah kina kabar da sallah zaki fara saki sakin gaira ba dalili duk wani labarin da dabi ki tawo shi din zaho ma sannan zaki fara shi to idan waswasin ya zo miki a cikin sallar ma ana ista'azar a zuciya sannan idan kika fara jin kai ni na cika alola ma kuwa kaman ban yi shafar kai ba. Kina sallah ba sai fara tuna miki cewa wai biki shafar kai ba. Duwane yana daga cikin alamar waswasi. Malama suka ce ki ji a ranki kin yi kawai kin yi shikenan an wuce haka. Ni kamar raka'a uku ne. Ko hudu ne. Sai ki ta sake-sake ni nayi sura kuwa, a'a ni nayi fatiha kuwa. Duk abin da kika ji cewa kaman biki bane ki cika shi ki ji kin yi shi. Shi ai abin da baya so shine daman kullun ya sa miki ki ta waya baki yin ba yake so to ki ce masa kin yi. Wasu kuma za su dinga jin kaman nayi birihi kaman alolata ta kare ki ji a ranki alolar ba ta kare ba. To wa'annan kanana kenan daga wasu wasi wa'ancan manya kuma na ce muku akwai abubuwa da dama da sai an bar su. Kullun na faɗa me yasa muke jin nauyin addu'ar mu ba ta karɓu ba. Mu bibiyi addininmu, ibadunmu, mu'amalarmu. Duk mai irin wa'annan abubuwan ina jan hankalinta ta kiyaye ashar. Zagi. Yawan zage-zage yana kawo zuciyar ta zama daman kullun harsashe mummuna take yi. Yawan siffanta kanki da wata mummunar abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba. Sannan aikata mummunan ma kai tsaye. Sannan barranta da yawan faɗan abin da ba alkhairi ba ne. Bakinki kullum ya dinga faɗan alkhairi. Ya zama harshenki kullum kina cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala da shaidan ba za su zauna guri ɗaya ba. Yanda kika ji Allah kika dan fara a ranki subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim inna lillahi wa inna la hawla wala quwwata azkar daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wallahi zai tattara kayan sai bar miki gurinki. So karki ce wai sai na zauna bari ni ina tarbina ne a'a kina wanke wankenki kina yi kina shareki kina yi kina kai kawanki kina yi kina wanki kina yi ya zama harcanki kawai hailala, hamdala, basmala, duk kalmar da ta zo miki in dai ta Allah ce ki ta ambatanta zai raba ki da wancan sharri na shedan din. Allah Ubangiji ya kwace mu daga bangaren sharrin shedan, ya dora harshen mu wajen fadan daidai, ya kuma kawar da mu daga harsashe ko aikata bata. Allah ta'ala ya samu dace.
Alhamdulillah, Allah ya saka malama da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa a mizani. Shugabannin ƙungiya, ‘yan agaji, masu hidimar masallaci, masu hidimar ɗaukar hoto, Allah kowa ya saka mishi da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa mai amfani da abin da muka ji. To, ‘yan uwana mata, kun ji dai kurakurai iri da kala, babu yadda za kai ka zauna a majalisi na faɗakarwa ba ka samu wani abin da ka ji shi sabo ba, ko kuma ka san kana yin sa. Ka ji an ambata shi aka tuna maka ka gyara shi. Shine amfanin wannan taruwa namu. Ubangiji Allah ya sa mu riƙa gyara kurakuran nan namu ga su na iri da kala. Har wa'anda sai su ji kamar ka nitse in ka ji shi yanzu wannan tambaya da aka zo aka gindaya ta ba ku ji kamar ku nitse ba dan Allah ba ku ji kunyar Allah ba. Wallahi ni da sai na ji a tsika jikina kaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ya gafarta mana ka yafe mana zulmi ya Allah. Yanzu wannan abu zuwa ta faɗa idan da faji ta zai kama ta da duka ko zai haudanta da duka kamar zai hallaka za ta iya kururuwan da za ta fita ko bata mayafi. Amma wai saboda ba a kallon Allah iru da muzu har ka iya mai da wannan kalma ka ce wai kai baka ta asafiyar Ramadan a cikin wannan kwanaki masu sarin albarka da rare masa wanda kowa yake neman kusantar Ubangiji ka kuma ka nemi nisanta tsakaninka da shi me zai kawo ne idan ba jahilci ba. Wato Allah ma ka azurta mu da mazaje masu fahimtar addini masu ilimin addini matukar aka ci abokin zaman ka shi kansa ba shi da ilimi na addini wallahi halaka ne yan uwa halaka ne wani irin rayuwa ne wannan ai wannan rayuwar awakai ne dabbobi ita muka sani bunsuru shi muka sani da irin wannan rayuwa ya za a yi mutum mai hankali yayi wannan rayuwa irin wayannan bala'in su suke kara mana musifa da bala'i a cikin ƙasa. To Ubangiji Allah shiryar da mu Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatan mu har kullum mu riƙa wannan addu'a Ubangiji Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatan mu dimo ka fi ƙarfin zuciyarka insha Allah ba za ka riƙa yawanta aikata munanan kaba'irai ababuwa a cikin zuciyarka ko kuma a zahiri ba. To Ubangiji Allah ya datar da mu. Akwai wata tambaya da rana aka ƙara wannan dinta shigen wata malama ta amsa na batun dangin miji ƴan uwa wannan batu fa batu ne namu namu mu ne namu na gangan mu ne na kanmu na kusa da mu idan kika kasance dangin miji a wani fanni to watan ki fa a wani fannin ita ma ta tafi a matsayin dangin miji ce yanzu ina gidan kin zo ki gidan dan uwanki kika zo ki kike yin wata dabi'a wacce bata cancanta ba to ko yarki ko kanwarki ita ma tana wani gefe ita ma a wannan gefen za a iya mata saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace mana mukan yin wata rayuwa maimakon duk wanda kaga yake son naka ya aure shi Allah ya haɗa su suke zama tare zama na kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan yanayi me ya kamata sai ka ji farin ciki saboda me an farantawa naka ni dai a cikin dabi'una wallahi ina kan so matan yan uwana ina kan so su saboda duk mata da ku ganta da mijinta suna zaune lafiya ku bar su su suka san sirrin su zaki iya samun damuwa ko wani kalubale na wannan rayuwa yan uwanka ba za su iya za su taimaka maka ba ba su sani ba ma amma matarka sirrinka ce ita za ta iya rungumar komai ita za ta iya hakura da komai za ta rufa maka asiri fiye da yadda ake tsammani amma kuma mu ƴan uwa sai mu riga ganin kaman wane yana fifita wanci ko yana yi wance kaza a wannan ba shi bane mu yi hakuri mu ma mu kama namu mazaunin ke ki zauna a zaman naki gidan ita ma ta zauna a zaman nata gidan idan rayuwar ne ta kawo sai kin zo ziyara ki zauna a matsayin ki me na ƴar uwarta da ita da mijin sai ki zo ki takin sa ke dan namiji ne shine dan uwanki ko a matsayin ki ke na budurwa kika zo gida kin zo gidan yayanki sai ki riga wani girgiri yau a ce kaza za a dafa sai ki ce ai ni kaza zan dafa sai kawai kiga ta harka tukunya ita ma wai tana gadara saboda dan uwan da shi yake kawowa a'a an ce za a tashi za a yi kaza kaza a kiya matsayin ki shi fa mijin baya wannan abin da take yi kuma mazan ma kansu wasu wala ba sa jin irin dabi'un da yan uwansu suke zuwa suke yi a gidajen saboda mi da kunya sun san ita abokiyar zaman wal Allah ba ta yi wa yan uwansa idan suka zo wasu ko kuma ita ba ta yi masa idan ana yi mata sai ya rika jin kunya saboda mi ba kyautatawa bane ko kuma bata isa ta aike ta ba idan ta kai ta kawo idan bayyana idan kuma ke ba ce ba su isa su dan shiga wani gefe suna zance ba sai ta ce ai idan na zo gidan yawa ne ko kani na wani ko dana wani sai su tattare da shi da matar su koma gefe su rabu da ni su yi abin da suke so ni na san me suke faɗa a nan jarabu kullum suna tare amanne ajiya ba za su manne ba Allah ne ya haɗa su ai ke ma ki zai ki samu naki kumannu wallahi irin wani abun baya min daɗi kuma mu'amalar nan Hausa Fulani mu muka fi wasu kabilan ki gansu da ƴan uwan mazajen su wallahi abin sha'awa wasu ba ƴan uwa ba har iyaye suna ba da irin wayannan matsalolin wasu duk da mu ma matan a wani wajen muna ba da gudumawa ba ma daukan su da muhimmanci mu rika dubarin ma irin kaga ke ƴar me shine kina da wadata kina da komai da komai mijin naki ma hamshaki ne sai ki rika musu rikon sakainar bayi to ƴan uwa mu guji haka kada ka rika zama a wajen ma'aurata ka rika takura musu rayuwa kullun kana manne da su a ba su gosu na dan shan iska a rika dan komawa gefe ko zuwa kika gidan yayin naji ko gidan kaninki duk sanda kika ga yana so ya ga mata wani zance ko kuma tana so ta isar mata wani sako ki rika komawa gefe Hajiya inda ƴan ƴayanki ki rungume su wani na da wance ku zo mazan mu tafi can in ma daki ɗaya ne ke koma baranda a'a in ma daki ke koma kitchen ku tafi wacce rumfar ki jawo ƴaƴan ki bar su su gana saboda mi Allah ta'ala shine ya hada su baki san san da Allah ya hada su kuma ke ma idan ba yanzu baki da shi ke ma kin yi wannan zamantakewar ta rayuwa ya zaki ki shiga cikin kurumin da ba naki ba dan Allah Hausa Fulani mu sassauta mu daina irin wannan yanayin rayuwa mu taimaka wa ƴan uwan mu idan mun ga matan su suna musu biyayya suna kaunar su mu so su su so su Allah ya ji kan kakata da rahama Allah ya gafarta mata wadda ta rasu kwanan nan ita yadda take yi kai Allah ya mata rahama wallahi idan aka auro yarinya ita za ta karbi kudi a wajen danta a lokacin rayuwa bata zama ka sai kai aikin gwamnati kaza kaza bai za ta karbi kudi a gunsa ta sare ababuwan kasuwanci a sayo a zo a kukulla a kukulla a kukulla duka ana hira sai an gama duka a dure su sai a kai wa matar da a ce ga jari tai sana idan kin alkinta in baki alkinta ba in kin sayar kin ga da riba baki kawo da riba ba idan aka da sai ku je ku ce wance idan an sayar ko annan yi ciniki da dama ta kawo kudin sai a sake saran wani sai a sake kulla sai a kai mi me take so ta yi so take ta daura ta tsaya da kafanta amma mi wallahi wasu ba sa ga irin wannan daga kin ga ta saka sabon leshi sai ki ce ai dono ne sai ya mata ni go ni ya banni da wannan galla galla ha ba Hajiya ya da zai bar mahaifiyarsa ya zai bar mahaifiyarsa mahaifiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa sau uku kafin ya haifi mahaifi ko wane ne shi ada Allah mu rika hakuri mu rika kyautatawa ƴaƴayenmu su rika sauke hakkinsu wallahi da dama wasu magabatan su ne suke hana su sauke wa hakki daga an ce ni fa kazan siya wa yara na kaza a sallah ce yanzu wani a wannan yanayin kadan yadi yadi kai mana in zai iya hajiya ba shi ya miki ita ma yi mata Allah ta'ala zai yassare masa to ubangiji Allah ya datar da Musa kamar kan yau da ina ga ba mu da tambayoyi lokaci kuma ya riga da ya gota na san akwai masu ababan yi mu kanmu akwai abin yi a gare mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau ubangiji Allah ya ji gansu da rahama Allah ya gafarta musu mu kuma ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka karbi addu'o'inmu ya Allah Allah ka karbi ibadunmu na wannan dariruka masu tarin albarka Allah ka ba mu ikon tsayuwa nagartacciyar tsayuwa ya Allah Allah ka kawo mana dauki a cikin wannan lamari ya Allah wannan kwanaki da suka zo ni karshe ya Allah muna roƙon ka ya Allah muna kankan da kai mu masu laifi ne a gare ka ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah ka bar mu ya Allah domin addu'a da manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mu ne shi yasa ka daga mana kafa ubangiji Allah ka ƙara daga mana kafa ya Allah Allah ka ƙara zama garkuwa a gare mu ya Allah mazajan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka dada su hanya madaidaiciya ya Allah Allah ka azurta su da abin da za su ciyar da mu na halal su shayar da mu na halal su ba mu kudin makaranta na halal na yara su kai mu asibiti da halal ya Allah mu ci halal mu sha halal domin idan muka zo muka daga hannu addu'a Allah ta'ala ka karbi addu'ar mu ya Allah Allah kai mana rahama ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah wannan masallaci mai ta albarka yadda muka tare a cikin sa ubangiji ya Allah ka sa mu tare a cikin aljannatul firdaus gaba dayan mu a ciki muna tuna irin wayannan ranuku da ake fada mana qala Allahu da qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله اللهم تقبل دعاءنا يا الله اللهم تقبل صيامنا يا الله اللهم تقبل سجودنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف
سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادو wanda suka sa sunan sa a cikin shara muna neman